Sashen Hausa na muryar Amurka yana yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 1 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci 40.49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 da sai kuma gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfil Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai aika da sojoji da za su kai 10,015 zuwa bakin iyakar Amurka da Mexico domin dakatar da bakin hauren da ke shirin shiga kasar daga tsakiyar nahiyar Amurka. Hukumar da ke kula da bakin iyakar kasar Canada na shirin ƙara yawan bakin hauren da take mayarwa kasashen su waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba zuwa 10,000 a wannan shekarar. Haka kuma wani mai bincike na musamman a Turkiya ya ce an kashe ɗan jaridan nan na Saudiya Jamal Khashoggi ne ta hanyar shaƙe shi jim kaɗan bayan da ya shiga ofishin jakadancin Saudiya na Istanbul.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce ta gano gawar Major General Idris Alkali mai ritaya kuma ta lashe takobi tana cewa
whoever is involved in this serious act will not go unpunished.
Yace abin da ya rage shine duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aikan ina tabbatar muku ko shi wane ne ko me matsayin sa sai an hukunta shi.
Masana kuma suna kira ga gwamnatin Najeriya ta yi taka tsantsan kan batun 'yan Shi'a domin gujewa haifar da wata kungiyar ta'addanci irin su Boko Haram.
Duk inda rikici ya harɗo wato rashin jituwa ya faru na aƙida wato kauce masa ake wato matuƙar kaucewa. Domin idan ka duba yaran nan a shirye suke su mutu, idan ana zuwa gaba da lahira a shirye suke su ci. Saboda me? Saboda sun yadda da abin da shi malam ya riga ya gaya musu.
To bayan haka kuma Alheri Grace Abdul na tafi da shirinta na domin iyali, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumal. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai aika da sojojin da za su kai 10,015 zuwa bakin iyakar Amurka da Mexico domin su dakatar da bakin hauren da ke shirin shiga kasar daga tsakiyar nahiyar Amurka. Wata mata da ta fito daga kasar El Salvador kuma take cikin tawagar bakin hauren da suka taso daga arewacin Amurka ta ce tana son Trump ya sani cewa ita da sauran mutane ba masu aikata laifi ba ne. Ta ce ba wai za mu je can ba ne domin mu yi sata ko mu cutar da rauni ba ne, muna son mu yi aiki da hannayenmu da gumanmu domin mu samu abin kanmu. Muna roƙon Allah ya kai mu can mu samu aiki. Sojoji 10,015 da Trump ya ce zai aika sun wuce yawan sojojin da ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta sanar da cewa tana shirin aika dakaru 2,200 domin haduwar dogarawan tsaron ƙasa 2,100 da yanzu haka suke bakin iyaka. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun faɗa wa muryar Amurka cewa kusan sojoji 2,000 za a saka cikin shirin kota kwana domin su taimakawa sojojin da aka riga aka tura bakin iyakar. Wanda hakan ke nuna yawan sojojin da aka tura bakin iyakar Amurka sun wuce nan yawan sojojin Amurka da ke yakar kungiyoyin ta'adda a Iraki da Siriya. A halin da ake ciki kuma, hukumar da ke kula da bakin iyakar kasar Canada na shirin ƙara yawan bakin hauren da take mayarwa kasashen su waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba zuwa 10,000 a wannan shekarar. Wannan ya haɗa ba wai kawai 'yan gudun hijirar da ba su samu karɓuwa ba da masu neman mafaka, amma har da waɗanda jami'ai ke kallon su a matsayin barazana ga ƙasa. A lokacin da mai magana da yawun hukumar da ke kula da bakin hauren iyaka ta Canada yake magana da kafar labaran ƙasar, ya ce yayin da Canada ta shafe shekaru tana karɓar da maraba da bakin haure masu neman mafaka, ana buƙatar duk waɗanda suka shiga ƙasar su kiyaye da dokar ƙasa. Yanzu haka akwai bakin haure kusan 10,018 da ake shirin mayar da su ƙasashensu. 2,300 daga cikinsu babu wani abu da za su yi a bar su a ƙasar, dole sai an mayar da su. 'Yan hamayya masu ra'ayin mazan jiya a ƙasar sun kira yawan bakin hauren da ke tsallaka iyaka suna shiga Canada a matsayin rikici, suna mai cewa gwamnati ba ta da wani shiri na ɗaukar batun da muhimmanci. To ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai bincike na musamman a Turkiya ya ce an kashe ɗan jaridar Saudiyyar nan Jamal Khashoggi ne ta hanyar shaƙe shi jim kaɗan bayan da ya shiga ofishin jakadancin Saudiyya na Istanbul kafin a daddatsa gawarsa. Bayanan da mai binciken na musamman Efran Pidan ya yi na zuwa ne lokacin da Turkiya ke matsawa Saudiyya lamba ta miƙa mata mutane 18 da ta tsare saboda suna da hannu a kisan Khashoggi. Bayanin Pidan shine bayani na farko da wani jami'in Turkiya ya yi da ya tabbatar da cewa an kashe ɗan jaridar bayan da ya shiga ofishin jakadancin, kuma abu ne da aka riga aka shirya yi. Haka kuma wani mai magana da yawun jam'iyyar AK mai mulki a Turkiya ya faɗa jiya Laraba cewa tabbas kisan Khashoggi ba zai taɓa yiwuwa ba tare da izinin ɗaya daga cikin shugabannin Saudiyya ba. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya nemi jami'an Saudiyya su bayyana ɗan Turkiya da ake zargi da taimakawa wajen ɓoye ko jefar da gawar Khashoggi. A jiya Laraba an yi jana'izar mutane uku a birnin Pittsburgh na nan Amurka yayin da birnin ke ci gaba da makokin mutuwar Yahudawa 11 waɗanda aka bindige su lokacin da suke wajen ibadarsu. Ɗaruruwan abokan arziki sun haɗu domin nuna alhininsu ga Malzin Wax mai shekaru 88 wanda shine ke jagorantar masu ibada a ranar Asabar lokacin da ɗan bindigan mai suna Robert Bowers ya afka musu yana faɗin cewa dole ne duk Yahudawa su mutu ya kuma buɗe musu wuta. Haka kuma an yi jana'izar tsohon mai sayar da gidaje Arvin Younger mai shekaru 69 da tsohon mai bincike a jami'ar Joyce Pienberg mai shekaru 75. Cikin wannan makon ana sa ran yin jana'izar sauran mutanen da suka rage su 5. A halin yanzu kuma masu taimakawa alkali yanke hukunci suna tuhumar bawa direban babbar mota mai shekaru 46 wanda yake yawan kafe kalaman kiyayya a yanar gizo da laifuka 44, tuhumar da yana zarginsa da amfani da bindiga da aikata laifukan kyama ciki har da tauye mutanen haƙin damar da suke da ita ta yin addinin da suka yi imani da shi. Yanzu haka dai yana jiran a gabatar da shi kotu kan zargin, wanda watakila a yau Alhamis a fara sauraron ƙaran. Daga ƙarshe, a karan farko cikin shekaru 2, madugun 'yan tawayen Sudan ta kudu Riek Machar ya koma babban birnin ƙasar. Machar ya isa birnin da safe jiya Laraba a filin saukar jiragen sama na Juba daga ƙasar Afirka ta kudu domin ya halarci wani biki da abokin hamayyarsa Salva Kiir ya shirya. Mutanen biyu dai sun sabunta yarjejeniyar sulhu da suka rattabawa hannu tun watan Satumba don kawo ƙarshen rikicin ƙasar da ya kwashe kusan shekaru 5 ana yi. Machar dai ya taɓa zama mataimakin shugaba Salva Kiir bayan samun 'yancin kai da ƙasar ta yi daga Sudan a shekara 2011, amma daga baya giyar mulki ta yi sanadiyar faɗa tsakanin mabiyansu. Kiir da Machar dai sun yi ta sa hannu akan yarjejeniyoyin sulhu barkatai, amma ba a cimma nasara ba ciki har da ta shekarar 2016 wadda sanadin barkewar tashin hankali a babban birnin Machar ya sa ya bar kasar.
Sarfil Hashim Gomal ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda kuka ji tun daga fari, rundunar sojin Najeriya ta sanar cewa ta gano gawar Major General Idris Alkali wanda ya bace tun ranar 3 ga watan Satumba yayin da yake kan hanyarsa daga Abuja zuwa Bauchi. Ga Zainab Babaji dauke da rahoto akan wannan batun.
Rundunar sojin ta ce ta gano gawar janar ɗin ne a wata rijiya a ƙauyen Gushwet da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar Plateau. Gano gawar janar alkali ya biyo bayan binciken ƙwaƙwaf ne da sojojin suka fara daga wani tafki a yankin Duradu bayan an sanya kwamiti don gudanar da binciken janar ɗin da ya ɓace a kan hanyarsa ta zuwa Bauchi daga Abuja a ranar 3 ga watan Satumban wannan shekara. Garrison Commander na runduna ta uku da ke nan Jos, Brigadier Janar Umar Muhammad, ya ce tun farko an ba su umarni ne su gano motar janar alkali, su kuma nemo janar ɗin ko a mace ko a raye, su kuma gano waɗanda suka aikata laifin don hukunta su. Brigadier General Umar Muhammad wanda ya bayyana gamsuwa da nasarar da suka samu yace daya daga cikin waɗanda suka kama da ya kware wajen hakar gawa da wasu mutanen da suka kama sune suka kai su inda suka sami gawar General Idris Alkali.
He was actually relocated into an abandoned well.
Yace tun farko an binne gawar General Alkali ne a wani kabari mara zurfi kafin aka saki canza masa wuri zuwa wata rijiya da ba amfani da ita.
We came here this morning, we drained the water. We have been able to salvage the remains of General Kali.
Yace mun zo da safiyar yau muka kuma janye ruwan rijiyar kafin muka tsamo gawar General Alkali. Brigadier General Muhammad yace za su ci gaba da bincike har sai sun gano komai game da yadda lamarin ya auku.
Whoever is involved in this heinous act will not go unpunished.
Yace abin da ya rage shine duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aikan ina tabbatar muku ko shi wane ne ko me matsayinsa sai an hukunta shi. A gefe guda kuwa na nemi jin ta bakin lauyan da ke kare al'umman da ake zaton lamarin ya auku a yankin su ne Barrister Godfrey Matthew wanda ya shaida mun cewa suna buƙatar hukumar ƴan sanda ne ta gudanar da binciken kamar yadda dokar ƙasa ta ayyana.
A ainihin doka inda sojoji suna yi wannan abubuwa bai kamata ba, muna kara insisting da cewa su yi wannan binciken nan su gama polisawa ko kuma su haɗa musu da polisawa. Kauyukan da an same kabari da inda an same rijiya duka wannan kauyukan mutane ba su iya zama, suna tsoro because ana attacking nasu da kuma sojoji sun ga sojoji suna guduwa wuri. To abin mamaki ne kuma da abin shakka ne a zo a ce da cewa sojoji sun samu wannan. Wani abin da jama'a su sani kuma da cewa shi ne da cewa wannan gawan ba su ne za su confirm da cewa wai wannan gawan shi marigayi General Alkali ba. In an samu irin wannan abin a dokan, they have to come with an expert, wato gwani kenan, a yi bincike a san ainihin jikin shi marigayi Alkali ne. Asibiti za ta gaya da cewa jinin shi ne meye na shi duka kafin a je court a je a samu da cewa an samu shi ne. Na abin an samu an tabbata shi ne wani abu ne kuma a doka a san da cewa mutanen garin ne sun kashe ko wani daban ne. Ba mu a supporting illegality ko ne kashe wani a Nigeria ko a plateau. Gwamnatin Najeriya ta duba wannan abin da ke muna rokansu gwamnati ta duba su haɗa mu da polisawa a kawo if possible ma private investigators if possible even international investigators su su haɗa mu su yi wannan abin. Amma wanda su kaɗai suke ta yi nan gaskiya ba zai taimaka ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kun ji gangan soja, soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farinku. Dan hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin gandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su baraka.
To ma dalla a gaida Zainab Babaji. Bayan wata mummunar rangamar tsakanin mabiya Shi'a da jami'an tsaron Najeriya a birnin Abuja, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali wanda ya kira ga jama'a su zama masu bin doka da oda. Ga dai rahoton da wakilin namu ya aika mana.
In ka tuna muna da checkpoint guda uku da na shigowa Zuba da mai shigowa daga Karu da kuma na Gwagwalada. A kowannen su akwai battalion guda da take aje tana duba abubuwan da suke shigowa Abuja. Wannan kuma an yi shi ne saboda a kare mutuncin ita gwamnatin tarayya da take a cikin Abuja. Ana wannan sai gashi mutane sun ce sun taso za su zo su yi maci su zo har zuwa Bila da National Assembly. Wannan kuma ba sun samu report ba ko sun samu permission na police ba izini. Da aka zo kuma checkpoint suka hana su, su kuma suka ce dole sai sun shiga. Kaga wannan ba haka ya kamata ba. Ko yaushe mutane ya kamata su zama masu bin doka da order ne. Banda wannan kuma suna zage-zage wanda kuma bai kamata ba. Shugabanni bai kamata ko yaushe ana zagin su ba. Bari in faɗa ma wani abu da baka sani ba. A cikin tafiyoyin abubuwan da suka yi akwai harsashe da aka ɗauka za a kaiwa Kaduna inda can matattarar makamanmu suke na Kaciya. Sun tsare su, sun hana su wucewa kuma suna son masu hau su ɗauki waɗannan makamai. To ya za a yi irin wannan abubuwa sai dole mutane su san cewa doka da oda fa ko ina dole a bita. Abin da za ka ce ka ɗaukan makanka doka a hannunka bai cancanta ba.
General Mansur Dan Ali kenan ministan tsaro na Najeriya a tattaunawa da ya yi da mu a Abuja bayan da majalisar ministoci ta kammala taronta na mako-mako. A waje ɗaya Muhammad Ishaq Usman wani mai sharhi akan al'amuran addini ya yi min ƙarin haske dangane da hanyoyi ko manufofin da yake ganin ya kamata ya amfani da su domin a kawo ƙarshen wannan kace na ce da ta zaune tsaye da ake tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da 'yan kungiyar Shi'a.
Wato hanya guda ɗaya tilo ita ce gwamnatin ya kamata ta hanyar mashawartanta su fahimci cewa wannan ba rikici bane umaru na siyasa, wannan rikici ne na aƙida. Duk inda rikici ya harɗo, wato rashin jituwa ya faru na aƙida, wato kauce masa ake, wato matuƙar kaucewa. Domin idan ka duba yaran nan a shirye suke su mutu, idan ana zuwa gaba da lahira a shirye suke su ji. Saboda me? Saboda sun yadda da abin da shi malam ya riga ya gaya musu, ko mutumin nan ya riga ya kafu. To amma idan ka duba tsakanin yara da matasa da ya mata da mata kuma ka tuna aikin shekara 40, ka san yin haka ba karamin abin nan bane.
Wasu suna ganin fasarar da kai kwanan nan kana cewar a saki Malam Ibrahim Ezazaki a zauna da shi, a yi shawara da su, a ba su sharuɗa da za su gudanar da aƙidodin shi na Shi'a, zai iya kawo maslaha domin a daina shiga kace nace a ta kashe matasan nan, su ma su harzuka su yi zaman Najeriya kamar 'yan ƙungiyar Boko Haram. Akwai wannan hujja da ka dogara wurin wannan tunanin?
Umar, idan ka duba, ai tarihi ne maimaita kansa, ba sai mun je da nisa ba. Lokacin shugaba marigayi a Janar Sani Abacha, ai ya taɓa danƙe shi ya ɓoye shi. Amma me aka yi a wannan lokacin? Kaga dai lokacin ma gwamnati ce ta soja. Amma kiransa yayi ya zauna ya gitta masa sharuɗa, kuma ƴar barnar da aka yi a lokacin ma ina jin daga bayan wannan an dan bashi wani dan tagomashi na cewa ya je ya ci gaba da da'awarsa. Saboda a tsawon shekarun nan anka kula ba a taɓa samun zafin kai da turjewa irin ta 'yan Shi'a ta kai ga wannan ba. Sannan kuma kar mu manta cewa muna fama da rigingimu na Boko Haram, sannan muna fama da rigingimu na tsakanin addinai a ƙasar. Saboda muna da gurɓatattun malamai da kullun suke cusawa matasa mummunar aƙida, suna wanke musu kai, wato kusan su matasan a shirye suke su mutu, ko kuma in ma daga ban mutuwa su yi ta, wanda kuma idan ka duba a karantarwa addinin ba daidai bane ba.
Muhammad Ishaq Usman kenan mai sharhi kan al'amuran addini a ganawar da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin ci gaba da matakan tsaron da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ɗauka domin tilasta an samu zaman lafiya da wanzuwar lumana tsakanin al'umma. Umar Faruk, Musa Mura, Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen sa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 17 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka huiba ku da ma tambaya ni ke da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya fara bibiya kan yadda matasa za su cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasar Najeriya bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin kasar karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run. Sai dai za a bi mu bashin ƙarashin wannan tattaunawa zuwa nan gaba, domin ba mu damar haska fitila kan waɗansu batutuwa da suka shafi cin zarafin mata da ya ɗauki hankalin al'umma kwanan nan, da suka haɗa da labarin ganin 'yan matan Chibok 57 a ƙasar Kamaru, da bisa ga bayani wadda ta kubuta ta shaida wa jami'an tsaro da daɗewa, sai dai har yanzu ba a sami wani bayani dangane da inda suke ko kuma halin da suke ciki ba. Sai kuma labarin sace waɗansu 'yan mata uku a jihar Zamfara da suka haɗa da waɗansu 'yan biyu da suke shirin aure. Wakilin Murtala Faruk Sanyinna ya nemi zantawa da kawun 'yan biyun wanda aka sace su tare da Essa da suka je shaidawa shirin nasu na aure.
Tagwayen waɗanda ke zaune a garin Gusau, babban birnin jihar ta Zamfara, sun kai ziyara ne a garin na Dauran domin shirye-shiryen bikin aurensu, yayin da 'yan bindigar suka shiga har cikin gida suka sace su. Abubakar Yusuf Dauran shi ne mahaifin ɗayan matar da aka sace tare da tagwayen, ya kuma bayyana yadda lamarin ya auku.
Ina ɗaya daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya faru da su, saboda an ɗauke min ɗaya wanda yanzu haka tada hannun su 'yan masu garkuwa da mutane. Akwai ƙannanta waɗanda suke nan garin Gusau sun zarce ta domin su kai mata ankonsu na aurensu da za a yi, wanda zuwansu ne suka yanke shawarar za su kwana gidanta tun a matsayinta na yarsu. shine lokacin da waɗanda masu garkuwa suka je da niyyar sace ta suka tarar da waɗanda yara duk suka hada tare da su suka wuce da su. Yanzu haka dukan su ukun da wasu guda biyu suna hannun su.
To kawo yanzu ko kun sami zantawa da masu garkuwar da ƴaƴan naku?
Sun kira ni ta waya suna ga min cewa naji abin da yake faruwa da ƴata, nace masu naji. Suka ce to ina son ƴata, nace masu ina son ƴata. Don haka suna neman in ba su miliyan 150 kamin su hannanta min ƴata. Na ga masu cewa ni wallahi tallahi ban taba kallon miliyan 150 ba ma in gan su ban taba ganin su ba. Amma sun tabbatar min da cewa in ba ni son ta to za su sanya da za su yi da ita. Amma daga miliyan 150 komai ba za su raga min ba. Daga baya ne ba mun ƙara magana da su suka ce min to ko za su raga min wani abu daga miliyan 150 to za su rage shi amma kadan. Wanda yanzu haka ina cikin wannan masifa, ina roƙon addu'a kuma ina nan ƴan uwa da abokai da masoya suna ta tama ni da addu'a.
Yanzu a wani hali kuke ciki?
Ba ni cikin kwanciyar hankali, ina cikin damuwa. Wanda yanzu haka wallahi da ni da matana da ƴaƴana jiya da shekaran jadin ba mu samu yin bacci ba. Har yanzu ban kwanta na yi bacci ba. Ina ta kokarin kiran mutanen nan, ina magana da su, kuma suna yin jira, sun jajirce akan sai na ba su miliyan 150 inda ina son ɗayata. Ina cikin damuwa da tashin hankali. Na yi kokari da ni da wasu abokai na waɗanda suke so duk inda ya kamata mu kai rahoto wajen shugabanni jami'an tsaro mun kai. Kuma alhamdulillah kamar yadda shi honorable ya dauki mataki, ya samu commissioner ƴan sanda da wasu sauran jami'an tsaro, an taimaka an bashi su, kuma sun shiga garin kuma suna can suna iya kokarin su. Wanda ina roƙo ga hukuma da ta shigo ciki a taimaka min domin in aso ƴata da sauran ƴan kannanta.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin inda aka kwana kan wannan lamari. Bari kuma mu koma kan batun yarinyar nan ƴar shekaru 13 Ochenya Elizabeth Ogbaje, wadda ta rasu ranar 18 ga watan da ya gabata sakamakon ciwon yoyon fitsari da kuma waɗansu matsaloli da ta yi fama da su bayan cin zarafinta da kawunta ɗan shekaru 52, wani malami a makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Benue mai suna Andrew Abuja, da kuma ɗanta Victor suka yi ta mata na tsawon shekaru 5. A cikin hira da aka yi da ita bayan da wata ƙungiya mai zaman kanta ta shigar da ƙara, Ochenya ta bayyana yadda yaron Victor ya rika yi mata fyaɗe da ‘yar uwarsa ta gane, ta kuma kai ƙara wajen mahaifinsu. Sai mahaifin ya haɗa kai da ɗan nasa suka ci gaba da yi wa wannan yarinya fyaɗe na tsawon shekaru 5. Za ku ji cikakken bayanin azabar da yarinyar ta sha a shirinmu na gaba. A yau dai na tattauna da wata tsohuwar ‘yar jarida kuma ‘yar fafutuka NAAD wadda ta fito daga wannan yankin domin jin ta bakinta kan wannan lamari wanda ya sa ƙungiyoyi da dama a jihohi daban-daban na Najeriya da kuma birnin tarayya Abuja suka rika gudanar da zanga-zanga suna neman ganin an ɗauki hukuncin tsatsaura kan waɗannan mutane da suka yi mata fyaɗe.
Wannan abun da ya faru da karamin yarinyar nan ya zo ya tuna mun abun da ya faru da ni ma. Tunawa aure ne aka sa ni kafin na kai shekara 10. To yarinyar nan yanzu na ji daɗi cewa inda mutane sun tashi ba wai masu neman haƙƙin mata, masu aikin haƙƙin mata kawai ba. Tsofaffi ne da ƙungiyoyin addini ne, ƙungiyoyin kabilanci ne, duka mutane gaba ɗaya sun tashi sun ce wato bai kamata irin abubuwan nan ke faruwa ba. To ko ina kawai cin don cewa mutane sun tashi sun ce ba su yarda da wannan abin da ya faru da ita ba, karamar yarinya shekaru 19. Abin da kuma ya taba ni shi ne wannan kuma kauye na ne fa wurin da na fito. To kin gani abin da ya faru da ni a ce 1970 in aka bani cewa gashi na je na yi aure. Wannan kuma ba na ba wai aure mata yi ba. To wannan ya zama mana abin damuwa. Amma kuma inda mutane sun tashi suna magana, mata da maza, maza ne ma sun fi wannan magana, inda kuma kotu suka tashi suka ce wai to gashi wannan abun bai kamata ya zama haka ba. Yadda an fara kai abun an ci gaba da magana din ba wai za a dinga sa rana a cewa to a zo ranar a zo kaza kaza kamar su polisi ce wai ya ne aka sani cewa wannan ya yi haka. Duka mutane kawai na zuna cewa ya zo cewa ba za
wato malama Ede, kafin ma wannan lamarin ya caɓe ya kai ga rasa ran wannan yarinya, karan farko lokacin da aka samu bayanuwa wannan lamarin tun lokacin da tana da rai dinnan kafin ciwo ya kamata sanadiyar wannan fyaɗe da aka yi ta yi mata har ta zo ya zama ajalinta. Matsala ta farko da wannan lamari ya fita shine ta bayyana cewa ta zo cikin gari ne makaranta sabili da ba makaranta a ƙauyensu. To malama ne a wannan shekara, a wannan zamanin da muke, ƙauyen ku har yau ba makaranta?
kabarin ma ji a miki akwai damuwa, muna da damuwa sosai. Shi yasa kin gani an ce wani lokaci idan masu haƙƙin mata suna cewa abin da ya dame su shine maganan ɗin mata za su samu mulki suna yin takara, ko ba haka ba ana siyasa. Amma babban matsalan da muke da shi shine maganan makaranta. Kin ga mun da yasa kaman ni kawuna ne ya taɓa ni da wadansu maza gudu a primary, muna primary 4 kenan, ya kaba da ni sun ce sam yau ba za su yarda da wannan ba, sun yi tawaye kanan nan maza fa sun ce ba za su yarda aure nan yayi ba don yarinyar nan a gaba za ta taimake mu. Bari in gaya miki makarantar da da yana nan boarding manyan mutane a ta wajajen aure da kulo a banyu ya kwakwulo kafin makarantar St. Patrick yanzu na tura miki hotunan makarantar nan za ka jin akwai damuwa. Shi ne ya sa mutane sun ce yanzu abun da ya kamata abun da ya zama haƙƙinmu da za mu samu shi ne makaranta ilimin nan. Shi ya sa wajen sun ce to daga primary zuwa har university mata ma a sa ya zama mutu ba sai sun biya komai ba, kuma iyayen da ba sa so yaran su zai zama damuwa. To sun matsaloli da suke kenan. Shi ne ya ce mu samu masu kirki wanda suna so jama'a, wanda suna da tausayi, suna da tsoron Allah, kuma da suna da amana zama wanda za su zama mana masu siyasa.
To malama ene
za mu koma wannan batun
sosai, za mu ɗauki lokaci muna nazarin wannan batun musamman. To amma bari mu koma kan ainihin wannan, kamar yadda nace wannan lamari na wannan yarinyan ya tada batutuwa daban-daban. Mun shayin shirye-shirye da mata, kungiyar mata lauyoyi da dai waɗansu waɗanda suke aikin harkokin shari'a, ana bayyana cewa akwai abinda doka ta ƙayyade da ma za a yanke wa mutum hukunci in aka same shi da wato laifin fyaɗe ɗin nan. Kila a ce an yanke mishi hukuncin shekaru 5 ko shekaru 10 kafin a ce kobo yana nan yana yawon shi akan hanya.
Eh, kin gani matsalar da muke da shi kenan. Shi ya sa aka ce abin da wannan dokan da aka ce child rights act da karamin hukumi ba su ba sa sun kafa wannan doka ba tuko. Shi ya sa aka ce da dokan nan a nan a take nan kai wannan abu gaba sai kawai za a yanka shari'a. To amma to kin gani tun da wannan dokan ina Abuja ne da federal na kawai da waɗansu hukumomi, to ya zama damuwa ba state duka buka da shi ba, babu a Benue. Ko abin da ake ce violence against persons prohibition act WAP da aka yi ina FCT da kamar state guda uku kawai a Nigeria.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma baƙuwarmu NAAD Alheri ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a taƙaice.
Tuwa ta kace baba, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai aika da sojoji da su kai 10,015 zuwa bakin iyakar Amurka da Mexico domin dakatar da bakin hauren da ke shirin shiga kasar daga tsakiyar nahiyar Amurka. Sojoji 10,015 da Trump ya ce zai aika sun wuce yawan sojojin da ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta sanar da cewa tana shirin aikawa 5,200 domin haduwa da dogarawan tsaron kasa 2,100 da yanzu haka suke bakin iyakar. A halin da ake ciki kuma, hukumar da ke kula da bakin iyakar kasar Canada na shirin ƙara yawan bakin hauren da take mayarwa ƙasashensu waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba zuwa 10,000 a wannan shekarar. Wannan ya haɗa ba wai kawai da 'yan gudun hijirar da ba samu karɓuwa ba da masu neman mafaka, amma har da waɗanda jami'ai ke kallon su a matsayin barazana ga ƙasa. Wani mai bincike na musamman a Turkiya ya ce an kashe ɗan jaridar ƙasar Saudiyya nan Jamal Khashoggi ne ta hanyar shaƙe shi jim kaɗan bayan da ya shiga ofishin jakadancin Saudiyya na Istanbul kafin a daddatsa gawarsa. Bayanin da mai binciken na musamman Ifran Fidan yayi na zuwa ne dai lokacin da Turki ke matsa ba Saudiya lamba ta mika mata mutane 18 da ta tsare saboda suna da hannu a kisan Kashoji.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin mu sai can da hantsi wato karfe 7 agogon Najeriya 8 agogon Ghana. Za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen mu. Yanzu abadadin Sarfila Hashim Gubal da sauran ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka da kuma wanda ya shirya ya bada umurni Malam Sidi da injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai da hadisi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.